To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen sanarwa na Amurka wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 a jihohin Niger kuma ana jin murna ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma ana jin mu koyaushe a voahouse.com da kuma sashen hausa.com Jama'a Aliyu Mustapha Sokoto tare da Mahmud Lalo muke tarbon ku ga shirinmu na karshe zance a wannan rana wanda bayan kun gama jin labaran duniya shi Mahmud din zai ci gaba wato shi Ibrahim Kano shi Garba zai zo ya kawo mana shirinmu na mutattauna amma zaka shi Mahmud din da labarai
Jama'a assalamu alaikum. A Najeriya ga dukkan alamu har yanzu babbar jam'iyyar Adawa ta PDP na ƙara tsunduma cikin rikicin shugabanci yayin da bangarori biyu dake takaddama da juna suka gudanar da tarukan su daban-daban wato daya a Fatakwal daya kuma a Abuja. Yanzu aka rawtani dai na nuni da cewa an nada tsohon gwamnatin jihar Kaduna Sanata Amin Makarfi a matsayin muƙaddashin shugaban kwamitin shirye zaben shugabannin jam'iyyar a taron na Fatakwal kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Nasiru Adami Alhikaya.
I could not see the governor asking for accommodation even. And as I sat down, people started approaching me.
Shigowa ta Fatakwal kenan naga mutane suna yi min murna ko masauki ma ban nema daga gwamna wuke ba inji sanata Amir Makarfi wanda taron PDP na Fatakwal ya nada a matsayin muƙaddashin shugaban kwamitin shirye zaben shugabannin jam'iyyar cikin kwana 90 nan gaba Makarfi dai ya ce don mutunta PDP yasa ya karbi wannan mukami can gefe kuma shi shugaban jam'iyyar Ali Madu Sharif ya yi taron nuna fasa taron nema gaba daya don mutunta kotu Tunda an samu umarnin dakatar da zaben daga kotuna har uku, mun karbi hakan don haka muka dakatar da taron. Shin wannan ya nuna sanata Sharif ya sauka daga mukaminsa don jiran sake takara wata uku nan gaba karkashin Amin Makarfi ko kuma har yanzu yana nan? Taron da ya rantsar da 'yan kwamitin Makarfi inda shugaban amintattun jam'iyyar Walid Jibrin ke mara baya. Kakakin taron PDP na Abuja Shehu Gaban ya mai da martani da irin salon nan na nuna ai da ma mun gaya musu.
So convention ne sun ce sun cire duka NWC da shi Ali Sharif da duk members na NWC an cire su suka sa kiyataka ko da yake ba akan doka yake ba amma hakan suka yi. Shi kuma Ali Sharif ya je a hotel ya yi press conference yace shi ya daka convention din saboda kotu da tace kada a yi wannan zaben a waɗansu officials. Tun asal abin da muke faɗa din shi ya aifar don an zauna an yi nazari ba da halin da fatin da ta shiga yau da ba mai iya ma tunanin ya za a gyara ta.
Tuni da 'yan bangaren na jeri gana suka mika ragamar jagorancin kwamitin shirya zabensu karkashin sanata Ibrahim Mantu. Nasiru da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bayanai na nuni da cewa mintuna kaɗan kafin jirgin saman ƙasar Masar na Egypt ya mai lamba 804 ya fada cikin teku ranar Alhamis. An ji tashin ƙararrawa da ke nuna cewa akwai damuwa a cikin jirgin. Jaridar da ke wallafawa a shafin intanet ta Aviation Herald da ke buga bayanai kan harkokin sufurin jirage ta wallafa cewa an ji tashin ƙararrawa ce a cikin banɗaki gab da jirgin zai faɗa cikin teku. Jaridar ta ce wato an samu waɗannan bayanai ne ta kafar fasaha nan da ke bin diddigin bayanan jiragen sama inda na'urar ta nuna cewa an samu tashin hayaki a banɗaki da misalin ƙarfe 2:26 na safiyar agogon yankin. Bayan haka kuma an ji tashin wata ƙararrawar minti guda bayan tashin na farko sannan daga baya na'urar ta nuna alamun tashin hayaki ko kuma wuta a kusa da kayayyakin wuta da ke cikin jirgin. Tuni dai hukumar da ke kare aukuwar haɗuran jirage ta ƙasar Faransa ta tabbatar da waɗannan bayanai. Sai dai wani kakakin hukumar ya ce ya yi wuri a ce ga takamaiman abin da ya haddasa haɗarin har sai an samu sauran tarkacin jiragen wato jirgin ko kuma akwatin nan mai naɗar bayanai na black box. A dai bangaren kuma yanzu haka an ƙara tsaurara matakan tsaro a duk filayen tashin jiragen sama da ke faɗin nahiyar Turai yayin da ake ci gaba da laliban abin da ya haddasa haɗarin jirgin na ƙasar Masar. A can filin tashin jirage na Paris inda jirgin na Masar ya ɗauko tafiyarsa ana waiwaye kan irin tsarin tsaron da ke filin jirgin tare da gudanar da bincike kan ma'aikata sama da 90,000 da ke aiki a wurin ciki har da masu kula da kayayyakin fasinja. Wasu ƙwararru a fannin tsaron nahiyar Turai sun ce idan dai har wani abin fashewa aka dasa a cikin jirgin to akwai yiwuwar an dasa shi ne a arewacin Afirka ko kuma kasashen da ke gabashin Afirka inda jirgin ya yada zango kafin ya dushi birnin Alkahira. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da yaduwar kananan makamai a kasar Ghana na shirin kaddamar da wani tsari da zai wayar wato zai wayar da kan al'ummar kasar ta kafafan yada labarai ta yadda za su farga. Bayan da rautanni suka nuna cewa wasu suna tara makamai yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamban wannan shekara. Shugaban hukumar Jones Apple ya ce suna aiki kafada da sauran hukumomin tsaro ciki har da 'yan sanda da masu lura da shige da ficen jama'a domin su dakile safaran makamai. Ya kuma nuna takaicinsa ganin cewa wasu mambobin kungiyar kasashen bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka na ECOWAS da suka rattaba hannu kan shirin dakile yaduwar makamai a yankin sun gaza wajen fara gudanar da ayyukansu. Shi dai shirin ya tanadi cewa duk bindigar da mutum ya mallaka sai a yi mata rijista sannan a ci gaba da sa ido akan bindigar tare da raba bayanai a tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna a yankurin da ake yi na yakar ayyukan ta'addanci. Dakarun haɗin gwiwa na kungiyar tsaro ko sulhu ta NATO a Afghanistan sun ce wani ɗankunar bakin wake ya kai hari kan wata motarsu a Kabul a yau Asabar, sai dai kuma babu wanda ya jikkata a harin. Harin ya faru ne a gundumar Bagram da ke ɗauke da wani sansanin sojin Amurka mafi girma a ƙasar wanda ke da tazarar kilomita 55 daga babban birnin ƙasar.
To Mamu Lalo ne ya kawo muku labaran duniya daga Washington. Kuma da lai lokaci ne da za mu mika raga manna ya zo ga hannun Ibrahim Karmasi Garba domin ya kawo mana shirin na
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mutattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shubewa.
Dakarun sojin Najeriya sun gano biyu daga matan Chibok Amina da Sera. Tuni shugaba Buhari ya mishi bakuncin Amina da tun farko aka gano da mahaifiyarta a fadar Asorok. Kungiyar kwadugon Najeriya ta auka yajin aiki da samun karancin jama'a don matsakaimin dawo da farashin fetur naira 86. Ga majin kungiyar kwadugon Comrade Ibrahim Khalil.
Ko dai mu rike shugabanmu ko kuma mu kyale azzaluman Najeriya su bace mana shugaban da muke da imani a kansa.
Dan awarin kungiyar Nasiru Kabir ya ce a'a ba za su je yajin aikin ba.
Ba adalci bane kuma mu ba za mu saurare shi ba kuma mu ba za mu yarda da wannan abu ba.
Dr. Ahmad Addayib daga Jami'ar Azhar ta Masar ya zo Najeriya da wa'azin yaki da tsaurin ra'ayi.
Au mashi'at Allah ta'ala.
Ga maraba daga Sheikh Khalid Aliyu na Jama'atu Nasr al-Islam.
In aka ce maka Sheikhin Azhar to ya koshi har yayi gyatsa ya kara ya baje kolin sa na ilimi.
Allah yayi wa ɗaya daga shahararrun masu shari'a yanar gizo daga arewacin Najeriya Abubakar Tayiru rasuwa bayan aikin tiyatar fidda tsakoyin hanji a Sendex. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Voice of America.
Aka fa, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga Loto zuwa Loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake sake komawa ga takwaransa.
Na'am, Nasiru kwanaki mun ga wasu hotuna masu ban takeici da tsoro a jihar Kebbi inda wani dan kasuwa aka bada labari yayi tafiya sai aka zo aka samu an yanka iyalansa gaba daya har da ma watakila wasu yaran makwabta da suka shiga gidan wannan bawan Allah. Yara ne an tashi da safe an saba gani za su tafi makaranta. Sai shiru-shiru ba a ga sun fito ba. Daga nan wani ya hauta katanga ya duba sai ya samu duka an yanka su. Kuma ba a ɗauko miya gidan ba. Wannan ba ga al'amuran nan akwai watakila abubuwan da ba mu wata gaba ko kuma kawai dai masihu irin na ƙarshen zamani kawai wanda kashe-kashe yanzu kusan rayuka a Najeriya sun zama kamar ba su da wata daraja.
To kamar yadda kace masifu ne na ƙarshen zamani, dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a hadisi ingantacce lokaci zai zo za a riƙa kashe-kashen rayukan mu'minai kamar ana kashe to kusan wanda aka kashe bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba, shi wanda ya kashe din bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba, to kusan wannan lokacin kusan shine muke ciki yanzu. kusa abin da muke fama da shi. Abin da sai nake ga maka nake ce maka su waɗancan bayanan sirri na tsaro nake magana. Yanzu yau idan aka ce maka misali wani jami'in gwamnati babba an kashe dan uwan shi ko an kama dan uwan shi, idan gwamna ya zo ya ce ya ba ya kira shi commissioner na yan sanda ko wani inspector na yan sanda ya ga mashi cewa to ga matsalar da aka ce an samu a guri kaza, kuma ina so wannan matsala daga nan zuwa guri kaza ina so a tabbatar da cewa an ga an samu masala, an kawo man sakamako, an fito da wannan wanda aka sace, an gano man shi ko kuma an kawo man cikakken rahoto kan wannan abu ya ya faru, me yasa ya faru, kuma ya aka ya faru. Kaga shi sai nake ga maka za ka ga kuma a wannan cikin lokacin da aka yi saboda irin wannan abubuwan sun faru. A baya tsohon ministan kuɗi Ngozi Okonjo-Iweala lokacin da waɗannan masu garkuwa da mutane suka sace mahaifiyarta, shugaba Jonathan kwana biyu uku aka basu sun fito da wannan jami'an sanda da shi inspector general na yan sanda ya basu dokar cewa su tabbatar da an kano wannan wannan mata. Akwai wani shahararren mai kuɗi da yake kudu maso kudu ana ce mashi Tony Elemelu, lokacin da aka sace oshi saboda yana shi saboda abokin shugaban kasa ne, shi wancan shugaban kasa wanda ya wuce shugaba Jonathan, shi ma da aka bada lokaci aka ce ana so zuwa lokaci kaza su jami'an tsaro su tabbatar da cewa wannan mata an dawo da ita kuma an dawo da ta cikin lafiya da kwanciya hankali sun kawo ta. To kaga duk wannan al'amari yana hannun su wannan jami'an tsaro. Menene matsalar ku? Wani tallafi kuke so? Ya zami wannan matsala? Muna so mu kawo ƙarshen wannan matsala. Wannan matsala ba ta ƙarfi ƙarfin mu ba. Muna so mu magane ta tun kafin a ce ta kai wani matsayin da ba za mu iya tunkarar ta ba.
A wannan ina ganin kusan za a iya cewa rundunar yan sanda na cewa suna da ɓata gari dama a cikin su, waɗanda kuma kullum suna cewa suna ƙoƙari su yaƙi da su, dama kusan ba za a ce duka jami'an mutanen kirki ba ne. Amma gashi yanzu an ba da umarnin ɗaukar jami'an 'yan sanda su 10,000, inda ake ganin kusan duka 'yan sandan Najeriya ba su fi 300,000 ba, suna kula da kusan mutum miliyan 170. Awal ya kake ganin lamarin nan?
To dama wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su taimaka a samu sauƙin wasu al'amura a fannin ɗiban jami'an tsaro ɗin nan. Sai dai dole ne a dinga tantancewa daga irin halayya ta irin mutanen da za a ɗauka. Na farko a tabbatar da sahihanci da ingancin ma'aikacin da za a ɗauka a aiki, ƴan vigilante. A tabbatar su ma an ɗan musu wani allowance wanda za su dinga samun wani abu. Ni a tunanina ma a faɗaɗa wannan abun. To kaga su ma idan gwamnati ta ɗan jawo su a jika aka samu su ana ba su allowance, ana ƙarfafa musu gwiwa, za a taimaka wajen kawo sauƙin wannan al'amari. Yanzu kaga shi kansa birnin Sokoto ko kuma in ce birnin Gusau, babbar cibiyar headquarter jihar Zamfara ɗin, ya fara cika da 'yan gudun hijira waɗanda suka dinga gudowa daga waɗannan ƙauyuka da ake kai musu farmaki, wanda hatta kai ga yanzu aƙalla a sansanin da ake ajiye waɗannan 'yan gudun hijira an ce akwai sama da mutum 300, kuma wannan adadi kullum hauhawa yake ƙaruwa a kodayaushe, saboda waɗancan suna ganin ba za su iya komawa mahallansu su zauna ba domin irin masifar da suka gani ko kuma suka tsere mata ko suka guje mata. To kaga matukar aka ce za a samar da tsaro, in aka yi tsari mai kyau, to wannan tsaron zai iya kaiwa ga har yankunan nasu, kuma a mai da su su ci gaba da rayuwa a cikin wannan yankin nasu. A tabbatar da cewa dai a wajen ɗiban sabbin ma'aikata ba a ɗebi bara gurbi, saboda yanzu kaga mafi akasari wasu zaka ga daga cikin rundunar 'yan sandan suna aiki magana ta kawai me zaka bashi. Wani in yazo wajen cikin ma ba buƙatar sa ya ga me kake dauke da shi ba, me ka kunso, me ka kawo, a'a me zaka danka masa, kana danka masa kawai ka wuce kai tafiyar ka. To kaga wannan akwai gyara. Ya kamata su kansu jami'an tsaron a dinga ba su bita, ana kulasar da su, a ba su kyakkyawan kulawa a bangaren albashinsu da sauran haƙoƙinsu, sannan kuma a ja musu kunne da barazana wajen kaucewa cin hanci da rashawa, domin su duƙufa wajen karewa da kare rayukan al'umma. wannan zai kawo mana sauki, kuma ina ganin in Allah ya yarda inda za a bi matakan daki-daki za a samu sauki domin ganin cewa al'umma ta dawo tana ci gaba da rayuwa cikin kwanciyar hankali da lumana.
Masu sauraro, kuna ci gaba da sauraron shirin mu tattauna ne da sashen Hausa na muryar Amurka ya saba gabatar muku duk mako a ranar Asabar, inda kuma muke ci gaba da daukar wannan shiri daga nan ɗakin daukar shirye-shirye na muryar Amurka a babban birnin Najeriya Abuja, wanda kuma Benjamin Gawan ke hada mana sauti. Nasiru Gambo Malumfashi da Awal Sharif Falala shugaban kungiyar Gizago, kungiyar nan ta kare haƙoƙin bani adama da samar da sassauci ko in ce rangwame ta duniya, wato Amnesty International, yawa ita yi taro a nan Abuja, inda shugabanta ambassador MK Ibrahim ya karanta rahoton kungiyar da suke ba da shawari a dakatar da yanke hukuncin kisa a nan Najeriya, kamar yadda wasu ƙasashe suka soke hukuncin kisa, inda ya nuna ba shakka hukuncin kisa yana baya kawo maganin waɗannan irin laifukan da ake aikatawa. Kowanne yankin na Arewa maso yamma waɗannan sace-sace, misali an kawo mai sacin mutane ko wanda ya kashe wani aka kashe shi, to idan suka zo kai farmaki su ma da irin wannan hukunci yake ganin za su tinkari wannan muguntar tasu. Amma bari mu saurari abin da shi ambassador MK Ibrahim ke cewa.
Mun lura yawancin ƙasashen duniya an rage zartar da hukuncin kisa, dalili kuwa shine sun lura kisa baya rage laifuka da ake yi. Abin da ma ke faruwa kaman yadda muka sani a tarihinmu, sanda ake kakkashe barayin 'yan fashi a kai su bakin teku a harbe su ko a kai su filin kwallo a kashe su, su ma sai suka dada wadda niyyar ɗin duk wanda suka zo suka yi mara fashi su kashe shi, in magani kawai kai za su kashe ka, don in ka kai karansu sun tabbata za a kashe su ne. Don haka muke kiran gwamnati cewa a tsaya, ba wai kawai kar a yi kisa ba, shari'a ake so a yi na fi sabilillahi, a tabbatar cewa akwai adalci a cikin shari'an da ake.
Lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sakatare janar na Jama'atu Nasir Islam Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar da kuma Rabaran Danjuma Adamu na majami'ar Ikwa da ke Kanan Dabo. Ga Sheikh Dr. Khalid.
Dan uwana 'yan Najeriya, assalamu alaikum. Ina mai muku fata na wato alkhairi da kokarin jan hankalinmu baki daya, cewa ita rayuwa dama abokiyar jarrabawa ce. Duk inda ka ga daɗi wata ran sai ka ga rashin daɗi, duk inda aka ga lafiya sai an ga rashin lafiya, duk inda aka ga farin ciki sai an ga bakin ciki, duk inda aka ɗaukaka to sai an ga wato haduwa. To don haka wannan tsari ne na rayuwa, yanayin da muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa tamu wacce take mai albarka, lallai-lallai abin yana buƙatar dogon numfashi kafin mutum ya wato sake atta ya fidda magana. Magana zarar bunu, in ji masu hikimar magana. Don haka bai kamata a ji mutum ya buɗi baki ya yi magana ba sai da abin da yake wanda yake mai dacewa. To don haka ya kamata mu ɗauki abubuwa sannu a hankali, kuma mu zamanto muna masu lura. Tsakani da Allah, halin da ake ciki komai fa bai faruwa sai da sanin Allah, kuma komai ka gani dama abu ne da yake an tsara shi. To amma mai hankali shine mai dogon numfashi, mai kuma duban abubuwa da wato idanuwa na basira sai ya hakuri. Halin da muka samu kanmu a yau na kuncin tattalin arziki, babu kaza babu kaza babu 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 babu, to lallai al'amarin mu yi haƙuri da kuma yawaita kalamomi wanda suke na sanin ya kamata. Zage-zage ba zai dawo da al'amura ba. Yarfe da jifa da maganganu waɗanda suke kamar na gabaye na ma masu hankali ba, ba su ya kamata a ji daga bakinmu ba. Ina muke mu mutane ne waɗanda suke masu ainai? Ina muke muna da kyawawan al'adu? Me yasa ba za mu koma ga Allah ba? Me yasa ba za mu roƙe shi ba? Shi ne maji wato roƙon bayi kuma da sannu zai yaye mana kuma tsakani da Allah kwanikan jin daɗi da buɗi da lafiya da yabanya da farin ciki da alheri da nishadi sun fa kwanikan wato talauci da bakin ciki da damuwa inda kwanikan bakin ciki da damuwa da talauci da masifa su suka fiwa da dai kuma ɗan adam din ba sa nan baki daya to mutuna kwanikan farin ciki lokacin da muka shiga bakin ciki don mu gode wa Allah kuma yanzu sai ya zamanto mun ƙara hakuri hakikatan shugabanci dama haka yake komai shi ake yarfawa ko da kuma al'amarin ba haka yake ba to amma lalle a rika kyautata wa shugabanni zato kuma a rika hakuri da su kuma a rika tausaya musu aka ce na bayan fage gwanin kokowa inda wanda ke kokawa yau shi za a ba wannan al'amarin na shugabanci wataƙila da an ga tabarfarewa fiye da wato haka don haka matsala ce babba kuma lalle abin da ya kamata ne shine mu bada cikakken goyon baya ga gwamnatinmu irin inda take kokarin karcin hanci da rashawa inda take kokarin toshe duk wata kafa da ake ta'adi da barna da aringizo inda take kokarin mai da kowane abu inda ya cancanta wurin adalci da gaskiya da sanin ya kamata hakikatan kowa dai ya sani ba abu ne wanda yake koyayye ba kasan nan an yi fata-fata da ita an yi yaga-yaga da ita duk an yi mata halin wato bera a ɗiba ta nan a ɗiba ta can ba dan dai wannan ƙasa ta mu mai yawan albarka bace kusan da yanzu ba ma mai samun dan ruwan da zai dan kurba a bakin sa
shi ma rabaran dan Juma kiraye da abugi jaki abugi tai
assalamu alaikum jama'ar arewacin Najeriya maza da mata babba da yaro ni ne mai suna rabaran dan Juma Adamu gudanto daga Ekwa Bishara Hausa number 1 kamar yadda na saba yin bayani haka yau ma musamman akan abin da ya shafi ƙasarmu Najeriya ƙasarmu ma arewacin Najeriya tunda a nan nake a zaune to akan abubuwan da suke faruwa na farko batun yajin aiki da ƙungiyar kwadago ta yi kira to duk abin da kaga an yi a ƙasarmu Najeriya abu ne wanda akwai dalilin yansa to sai dai abin da zan ce a nan akwai karin magana da Bahaushe ya yi da cewa inda kaga giwaye biyu suna fada to ciyawa ce take shan wahala a cikin wannan jayayya su ƙungiyar kwadago suna nuna cewa suna yi saboda talaka to ita ma gwamnatin tana fada saboda talaka to amma duk da haka cikin wannan fadan talakan ne yake shan wahala domin lokacin da aka tafi yajin aiki akwai abubuwa da yawa da zai shafi shi talakan akwai talakan da sai ya fito waje zai samu abincin da zai ci a wannan yinin to idan bai fito ba kuwa ba shi da wani abu da zai ci to haka kuma idan akwai wani dalili da in ya fitan ba zai iya komai ba to fitowarsa ba ta zama masa da amfani ba saboda haka ni a garina abin da nake kira a bangarorin nan da biyu ƙungiyar kwadago da bangaren gwamnati abin da zai kawo maslaha shi ne a zauna a teburin shawara a yi sulhu a fahimci juna su fahimci manufar gwamnati a kan dalilin janye wannan tallafi na man fetur domin shi dai talakan yana nan kuma an ba da tallafin ga abin da ke faruwa ga waɗanda tallafin yake tsayawa a hannunsu to su suke ce riba abin shi talaka dai yana cikin yanayinsa na shan zafi to wannan shi ne abin da nake gani kowanne ya sani dalilin da ya sa Allah ya kai shi ga matsayin da yake ƙungiyar kwadago ɓangaren shugabanni su san dalilin da ya sa Allah ya kai su ga wannan matsayi haka ɓangaren gwamnati su ma su san dalilin da ya sa Allah ya ba su matsayin da suke a kai akwai wata al'umma wadda haƙƙinsu yana a bisa kansu kuma su sani cewa akwai ranar shari'a wadda Allah za su yi masa bayani a kan nauyin da ya ɗora musu na al'umma na da suke a kansu na biyar da haka ɓangaren zaman lafiya to a nan kan za mu iya cewa kan muna godiya ga Allah kuma za mu ci abin ba laifi kan domin yadda ake sakin babamai a baya abin ya yi sauki sai dai yadda kasar take da yawa lokacin da aka maganta wannan bangaren to wannan bangaren yana fallewa a yanzu akwai sauki a bangaren sakin bama-bamai amma in je wani bangaren akwai damuwa abin da ya shafi kidnapping domin musamman ka ji abin da ya shafi bangaren tudun wani danka dai to babu yanda za a yi magidanta su iya kama ko su kwanta hankalin su kwance abin ya sha karfin su suna nan a zaune mutum na zaune sai a zo a kama shi karfin da ya ji a tabu da shi in an tabu da shi sai a kira ƴaƴansa ko iyali cewa ga adadin kuɗin da ake bukata ko da su ko babu muddin suna son mahaifinsu ya dawo gida su san diyar da za su samu kuɗi su je wata tura to gurin da akwai irin wannan damuwa ta kwanci hankali babu waɗannan yana ci gaba da cutar da mu da haka ina kira ga 'yan arewacin Najeriya ko ma daga wannan ɓangare ne ko daga wannan sashi ne a diba a ce Fulani a diba a ce Suwane ne to ko ma dai Suwane ne ni kana shi ne bari dukkanmu mu gane cewa rayuwa fa a yau ba ta iya ci gaba sai akwai zaman lafiya idan babu zaman lafiya shi kansa addini gagara yake babu wani abu da zai iya ci gaba a inda muke
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Tuwalla ya karbi wannan data kamar Ibrahim mun gode kwarai jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke karfe 4:05 kai saura minti kamar 3 birnin sake mai da ku ga Mahmud ya ba mu labari a takaice.
To a Najeriya ga dukkan alamu har yanzu babbar jam'iyyar adawa ta PDP na ƙara tsunduma cikin rikicin shugabanci yayin da bangarorin biyu da ke takaddama da juna suka gudanar da tarukansu daban-daban wato ɗaya a Fatakwal ɗaya kuma a Abuja. Yanzu haka rahotanni dai na nuni da cewa an naɗa tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Ahmed Makarfi a matsayin muƙaddashin shugaban kwamitin shirya zaben shugabannin jam'iyyar a taron da aka yi a Fatakwal. Bayanai na nuni da cewa minti ɗaya wato mintuna kaɗan kafin jirgin saman ƙasar Masar na Egypt iya mai lamba 8-0 ya faɗa cikin teku ranar Alhamis an ji tashin ƙararrawa da ke nuna cewa akwai damuwa a cikin jirgin. Jarida da ake wallafawa a shafin intanet ta Aviation Herald da ke buga bayanai kan harkokin sufurin jirage ta wallafa cewa an ji tashin ƙararrawa ce a cikin banɗaki gab da jirgin zai faɗa cikin teku. A ɗaya bangaren kuma yanzu haka an ƙara tsaurara matakan tsaro a duk filayen tashin jiragen sama da ke faɗin nahiyar Turai yayin da ake ci gaba da laliban abin da ya haddasa hadarin jirgin na ƙasar Masar. A can filin tashin jirage na Paris inda jirgin na Masar ya ɗauko tafiyarsa ana waiwaye kan irin tsarin tsaron da ke filin jirgin tare da gudanar da bincike kan ma'aikata sama da 90,000 da ke aiki a wurin ciki har da masu kula da kayayyakin fasinja. Wasu ƙwararru a fannin tsaro a nahiyar Turai sun ce idan dai har wani abin fashewa aka dasa a cikin jirgin to akwai yiwuwar an dasa shi ne a arewacin Afirka ko kuma ƙasashen da ke gabashin Afirka inda jirgin ya yi da zango kafin ya dushi birnin Alkahira da ke Masar. Hukumar da ke kula da yaduwar ƙananan makamai ta ƙasar Ghana na shirin kaddamar da wani tsari da zai wayar da kan al'ummar ƙasar ta kafafen yaɗa labarai ta yadda za su farga. Bayan da rahotanni suka nuna cewa wasu suna tara makamai yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwamba a wannan shekara.
To ga Sheikh Mahmuto jama'a abin da sauka kenan a wannan lokaci a wannan shiri wanda shine na ƙarshe a yau Asabar sai gobe Lahadin Allah ya kawo muna fatar bullo muku da misalin karfe 6 na safe da kuma karfe 8 bayan shi. Sannan a shirinmu na karfe 4 na gobe muna son daga cikin rahotannin mu kamu ko rigima da ake tsakanin Shehu Sani da gwamna Nasiru El-Rufai a jihar Kaduna. Sai da safe.